Yau bayanin da kai na cewa ake can social gasta, abinda bayanin ya nuna bayanai na kimiyya ko kuma na sanin halayyar wannan cutar ta coronavirus shi ne shi kwaya-kwaya cutar da ana daukar ta hanyar shakar wani feshi da yake fita daga bakin mutane yayin da suka yi magana ko suka yi numfashi ko kuma suka tare ko atishawa yayin da suke dauke da cutar. Idan mutum yana kusa da wanda yake da cutar a ƙasa da mita 1 zuwa mita 2 ko a ce ƙafa zuwa ƙafa 6, so wannan cutar mutum zai iya shaƙa ya kamu da cutar. Saboda haka abu da aka gano cewa yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cutar shine mutane su riƙa nesa da juna, inda ba za ka san waye ke dauke da cutar ba kuma waye ba shi dauke da cutar. Abu mafi muhimmanci shine duk inda mutane suke da taro ko suke zaune guri ɗaya su riƙa ba junansu tazara na kaman wannan mita 2 zuwa ƙafa ko kuma a ce mita 2 ko kuma aƙalla ƙafa 6. Kowane mutum ya fi fahimta kusan dai abu ɗaya ne, saboda haka zai dakile batun cutar. Sannan kuma mutane su riƙa wanke hannunsu akai-akai, shi ma yana taimakawa wajen hana yaduwar cutar.
To, daktar, akwai ƙasashe da dama a nahiyar Afirka da wannan cuta bai ta ɓulla ba, misali jamhuriyar Nijar. Kamar irin waɗannan ƙasashe, waɗannan matakai ya kamata su riƙa ɗauka?
To, gaskiyar magana shi ne mun ga kasashen da ba su rufe iyakokin su ba kuma sun iya dakilewa wai su kuma sun rufe. Babu wata takamaiman ansa da zan ce a game da wannan. Kowace kasa tana duba iya halin da take ciki da kuma iya hatsarin da take ciki na kamuwa da wannan ko harbuwa da wannan cutar, sai su ɗauki matakin da ya dace da su. Abu mafi a'ala dai shi ne wanda muka tabbatar cewa ya nuna cewa yana yin tasiri shi ne, na ɗaya dai a wayarmu da mutane kai. Mutane su san taya ake harbuwa da wannan cutar kuma taya mutane za su kare kansu da sauran al'umma da karbuwa da wannan cutar. Abu na biyu shi ne wanda yake da muhimmanci shi ne hukuma ta sanar da mutane su rage cuɗeɗeniya. Tarurruka irin na addini ya kamata a ce a yanzu halin da ake ciki ƙasashe da yawa sun daina ko kuma gwamnati ta yi doka a daina irin waɗannan tarurruka, ko a masallatai ko a majami'u mutane su riƙa yin ibada a gida. Sannan in ka fita ka tabbata kana ba da tazara kamar na mita 2 tsakanin ka da shi, saboda zai wuya ka shaƙi numfashi ko kuma ka shaƙi maganan da yake ko kuma tari ko atishawa. Idan mutane sun yi atishawa ko tari su kare fuskansu. Abu nake ta tambayan ka na cewa mai ƙasashe ya kamata su yi, ƙasashen da ba su kamu ba da kuma ƙasashe irin Najeriya da suke da 'yan kamar mutum takwas yanzu aka ce ko mutum takwas ne suke abinda dai alƙalma suka nuna da sauran ƙasashe na Afirka. Abin da ya ɗaya ne za su ɗaya dai dole ne su tanaji matakai na gaggawa. Me za a yi idan an samu yawan jama'a sun taru ga wannan abu? Abu na biyu kamar yadda na ƙara maimaitawa shi ne a wayar ma mutane kai.
To, daktar, yanzu kamar an mutum ya killace kanshi a gida, ya mu'amalarsa za ta kasance da sauran 'yan uwansa, wala Allah mata ko miji ko ƙanne ko yayyu da sauransu?
Abin da mafi ala shi ne, na ɗaya dai kafin mutum ya killace kanshi tabbatar cewa an sanar da hukuma cewa yana tunanin yana ɗauke da wannan cutar. Sannan kuma an yi gwaji kafin a yi mai gwaji ɗin zai killace kanshi kuma ya sanar da iyalan shi cewa yana tunanin cewa yana ɗauke da wannan cutar. Saboda haka sai a samu wani ɗaki da wanda bai kusanci da mutane ba, yanda za a riƙa mu'amala da mutane. Sannan kuma abu na biyu shi ne su a cikin iyalan shi a iya zaɓen wanda ya fi lafiya, matashi ko matashiya wanda ba alamun ciki ko ana goyon yaro ko makamancin haka, da zai zama shi ne yana ba shi kulawa.
Saboda menene kace a nemi matashi kamar mai karfi a jika?
Saboda bayanan da ke faruwa shi ne idan mutum ya haura shekara 60, mutanen da suka zama wannan cutar ta fi musu illa ko kuma suka fi zama ta fi musu zafi, za ka ga mutane ne wanda suke da nisan shekaru sun haura shekara 60, 50, 60 da wani abu zuwa sama 70, 80. Sannan abu na biyu mafi muhimmanci da ya kamata a lura da shi shi ne bibiya da tabbatar cewa an gano duk wanda suka yi mu'amala da wanda ya samu aka yi gwaji aka tatar ya harbu da wannan cutar idan kasa ba ta da halin yin asibitin da za a killace mutane to a iya samun wani guri na musamman da za a yi cewa an tanaji gadaje da kuma guraren da za a killace mutane idan kasa ba ta da halin haka to a iya yin mutane wanda ciwon su bai tsanani ba su killace kansu a gida amma ya zama da cewa hukumomi suna bibiyar su sanadin lokaci ana iya kiran su a tabbatar ya halin da suke ciki ko suna buƙatar wani kulawa
yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a makon da ya gabata ne jaridar Premium Times ta rawaito cewa wata tashar rediyo mai zaman kanta mai suna Albarka Radio da ke jihar Bauchi ta kori babban jami'inta wato janar manaja mai suna Alhaji Musa Waziri Karkawa saboda yin wani bincike kan badaƙalar kwangilar naira biliyan 3 da miliyan 600 da ta shafi gwamnan jihar Bala Muhammad to sai dai tsohon janar manaja ɗin gidan rediyon ya zargi kafar yaɗa labaran na Premium Times da ke yaɗa labaransa ta hanyar yanar gizo cewa ta cakuɗa tattaunawar da suka yi da shi domin kuwa bai ce gidan rediyon Albarka FM mai zaman kansa ya kore shi daga aiki ba. Hasali ma shi ne ya ajiye aikin janar manajan gidan rediyon Albarka na ƙashin kansa. A dangane da wannan dambarwar wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya nema mana ƙarin bayani a kan wannan batu.
Biyo bayan rahoto da kafar yaɗa labaran Premium Times da ke zayyana labaransa a kafar yanar gizo ne inda ke zargin gwamnatin jihar Bauchi da ma gwamnan jihar da ba da kwangila wa kamfanin da yake mallaka don sayan motoci na naira biliyan 3.6 wannan rahoto ya ja hankalin kafofin yaɗa labarai da gidajen rediyo musamman ma na masu zaman kansu a wata takaitaccen ganawa da tsohon janar manajan gidan rediyon Albarka FM Alhaji Musa Waziri Haddawa Terror Tarho don sanin gaskiyar lamarin banansa aiki ya ce ba kore shi daga aiki ba ya bar aikin ne na ƙashin kansa sai dai kuma domin sanin yadda ka'idar aikin jarida da kuma rubuta labarai na tuntubi wani gogaggen dan jarida Alhaji Ado Abdullahi Azad da ke aikin jarida wa kamfanin Reuters ga abin da ya ce
mujallar nan ta ko kuma jarida online na Premium Times ba ta yi wa Musa Waziri adalci ba saboda a matsayin shi na shugaban gidan wannan radio wanda shi ne ma ya sa wannan gidan radio suna Albarka ba ta musu adalci ko kadai ba saboda lokacin da yake general manager an kawo canje-canje da yawa a gidan wannan radio na Albarka wanda su wannan premium zan su taba dauka ba wannan shiri da aka yi kuma na program ba Musa Waziri yayi ba saboda ka gaskiya ta musu adalci ba kamata a yi ta bakin sa sannan ta zo ta faɗi abin da ta faɗa kamar haka
aikin jarida yana da hurumin da yake abin da ka faɗa su canza maka shi don saboda shi Musa ya ce ba yi wannan bayani da shi na cewa ya bar aiki ba dawa to ya bar aiki ne na kashin kansa ba wai hukumar gidan rediyon Albarka ne ta kore shi ba
yabo idan ya ga dama zai iya kai wannan gidan jarida Premium Times kara ga hukumar yan jarida saboda ba abin da ya faɗa ba kenan zai iya kai su kara ko kuma ya kai su kara ga gama kotu akan sun bata mishi suna dama tun da farko yana so ya bar aiki din akan ya gaji dama an ce fito ne ya tsayar da gidan rediyon ta zama takafu kuma ta takafu so yana da niyan barin gidan rediyo nan kafin ma wannan abin ne ya faru
a gefe guda wani mai sharha kan lamuran yau da kullum a kafafen yaɗa labarai kuma tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli ya tsokaci kan yadda ƴan jarida ya kamata su rinka gudanar da ayyukansu.
To na farko tilas ya zamanto an bincika tushen labari da gaskiyar labari. Idan labari baki ne a bar shi a bakinsa, idan fari ne a bar shi a farinsa. Saboda haka bai kamata hada harkan gwamnati da kuma harkan gidan rediyo mai zaman kansa ba. Wannan abubuwa ne guda biyu wanda kuma ba su da magama. To da ya kamata a kamanta adalci wajen yada labaran domin a fayyace meye gaskiyar al'amari din. Domin abin da shi wanda abin ya shafe shi ya faɗa daban, abin kuma daga su kafofin watsa labarai suka buga daban. Saboda haka mutane sun shiga dan rudani ganin cewa shi Musa Wazir Habba wato da tsohon dan jarida ne wanda kuma ya san ka'ida da dokoki da aikin jarida. To wannan ganin cewa ƴan jaridu da kafofin watsa labarai kullum za su bada labari, to su duba sahihancin labarin kuma su nemi tushen labarin, sannan su kamanta adalci a ji ɓangaren duka guda biyu domin a fitar da gaskiyar al'amari din. Saboda haka wannan labarin a gaskiya na ganin bai tafi daidai da zamani na labari da ya kamata a bincika a san sahihancinsa kafin a zayyana wa mutane domin ka samu rudani a cikin al'umma.
Ita dama wannan jarida ta internet wato Premium Times ce ma shi an sallame shi, amma daga baya shi ya zo ya ce ba haka suka yi da wannan Premium Times ba, bai ce an koyi shi ba, shi bar aiki da kashin kansa. To ba ganin hanyar da ita wannan jarida ta bi ga shi ya zo ya ce ba haka bane, kenan ya da mutane za su dauki wannan kafin ya ga labarai.
Wato shi don ka haka so a ce akwai abin da ake ce masa investigative journalism, wato kai yawwa investigative journalism kai bincike mai sahihanci don ka tabbatar da abin da za ka gaya wa mutane. Musamman kamar yanzu da muke cikin sabuwar gwamnati, idan dai jaridan ba wai aikinta ne na neman laifin gwamnati ba, to na ganin da ya kamata kafin ta watsa wannan labari ta tabbatar da abin da take faɗawa al'umma. Idan aka fara fitar irin wannan labarai kuma ba su da tushe kuma ba su da sahihanci, to na tabbatar cewa abu na gwamnati ne. Kuma idan suna so su samu cikakken bayani, to da ya kamata su bincike inda ya kamata. Idan har ba su samu yanda suke so ba ne, to sai su yi nasu ta hanyar da ya fi dacewa kafin nan kuma su zo su daidaita labarinsu da ɓangaren gwamnati. To tun da aka yi abin nan sai ya zama tushe kamar ɓangare ɗaya ne. Ita gwamnati ba ta ce ma wani abu ba, to ina ga tun da ba ta ce wani abu bai kamata a ce kuma an samu hukunci a wani ɓangaren da bai dace ba, saboda kawai don an tattauna shi a cikin al'amura na yau da kullum. Ko saboda haka ina ga da gwamnatin da su kansu gidan rediyo din da ita kanta jarida, to da haka mata duk wannan a samu bayani bai daya wanda yake tafiya da gaskiya, yake tafiya da sahihanci ba tare da neman bata juna ko kuma bata gwamnati ko bata shi kansa wannan tsohon shugaba na gidan rediyo ba. Ina ga bincike da kuma tabbatar da abin da ake gaya wa mutane ko ake rubuta a matsayin labarai to ya zamanto ingantacce, ya zamanto wanda mutane da su gamsu ne, ba tare da a sa mutane su dinga zargin gwamnati ko su dinga zargin junansu ko kuma a samu sabani a cikin al'umma ba.
Kana ganin tuwa da shi Musa Wazir ya ce shi abin da yake suka tattauna daban da abin da ita wannan jarida ta yi, ya fito ne ya wanke kansa ko kuma dai irin rudani da yake ake shiga ciki a dangane da sahihancin abin da yake gudana?
Wato na farko sai ka duba matsayinsa, tsohon dan jarida ne kuma dattijo ne, saboda haka ya kamata a same shi da kalma daya. To ina ganin gudun kada a samu fitina ko a samu rashin jituwa, ko da ma menene take ta kawo abin da ya faɗa, ni aure na shi ne gaskiya don shi abin ya shafa kuma yayi ne har yanzu don a kwantar da hankalin mutane ya zamanto an samu zaman lafiya mai dorewa a jihar Bauchi. Domin kada siyasa ta shiga, don ita siyasa kamar iska ne, lokacin da ta shiga wani wurin ta yi dameji ba lama ka sani ba. Saboda haka abin da yayi da abin da ya gaya al'umma ina ga yayi daidai a matsayin sa na dattijo. Saboda abin da ya kamata ita hukumar radio ta albarka to ita ma ta sake jawabi irin wannan da tabbatar da cewa an samu kyakkyawan fahimta kuma ya aiki lafiya ya gama lafiya. Wannan zai bada tagomashi wa gidan radio kansa sannan da shi kansa tsohon shugaba na wannan gidan radio.
Da kuma tuntuɓi sabon manajan gidan radio ya ce bai da cikakken bayanin abin da ya gudana. a yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta ce wannan batu tsakanin kafar Premium Times ne da gidan rediyon Alfarka FM.
Shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Duk wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu da ke jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa ba da sauti. Ni Zahra Abidu Fagi ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba daidai bane, amma yanda ya fito da abubuwa din da yanda yake maganan cewa idan mace an mare ta ita ma tamara.
Wato kowa ya san tarbiyyar sarki sunsi na biyu shine bayar da za a yi da ana rashin gaskiya, ko za ka halaka shi sai ya gaya ba.
Ni ban gama a rayuwa ta gaba daya tun da na san shi, ni ban taba ganin mutumin da suke cikakke shekara ma ba su fata ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadauma da kowa wani sabon shiri na tsaka mai goya. Yau kamar mako guda kenan tun lokacin da aka sauke Sanusi Lami da Sanusi daga matsayin shi na sarkin Kano, bayan da aka share wata da watanni ana takun saka tsakaninsa da gwamnatin jihar ta Kananta Abdullahi Umar Ganduje. Tuni dai wannan gwamnatin ta riga ta nada Aminu Ado Bayero domin ya mai gurbin gidan nasu a matsayin sabon sarkin Kano na 15. Hukumar jini ta barbarewa al'amura tsakanin shi sarkin da gwamnatin ta Kano har aka kai ga sauke shi Lami din. Siyasa ce ko kuma dai wasu dabi'u ko halayen tsohon sarki ne suka janyo. Ashe kuma duk manyan da ya kamata a ce sun taka rawa wajen kashe wutar wannan rikicin sun taka ta? Wannan cin sarkin wani darasi ya kunsa ne ga sauran sarakunan gargajiya na Najeriya, musamman na arewacin Najeriya. To wannan duk suna cikin abubuwan da muke son mu soma tabawa a dogon muhawara da za mu fara ta daga yau kan cin shi Sanusi Lami da Sanusi daga wannan gadan sarautar na Kano. Amma kafin mu yi nisa cikin muhawarar, bari mu ji rawayin wasu kanawa kan lamarin.
Sunana Aminu Ibrahim Midowa Fagi, a matsayina na ɗan jihar Kano haifaffen nan iyaye da kakanni da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu Murabus da kuma mai girma zababban gwamna shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Gaskiya a fuska biyu nake kallon abin, fuska ta farko ba su yi wa Kano adalci ba. Shi mai martaba bakin su ya riga ya saba da faɗan maganganu waɗanda suke da gautsi ba kuma irin na ladabi na kalaman fada ba. Kuma ita fada duk inda ka tazo ta saka ka a ciki aka yi maka rawanin nan ka zauna, to dole sai ka koyi ladabanta da kuma haƙuri da tilas saboda ka zama shugaban al'umma. Kuma duk duniya inda fada take da mutumin da yake shi zababbe ne na siyasa ko na soja, to ba a rigima da mai ƙararren kwana. Domin shi mai mulki na gwamnati ƙararren kwana ne da shi an sa mai wa'adi, kai sa ka akai sai abin da Allah yi. To yanzu shi wannan mai martaba ya sa tsantsin takalminsa ya ɗebe shi ya yi kalamai, ka faɗi wannan magana da safe a je a ba gwamna haƙuri, ka faɗi kwanaki can da ya cinkuɗo Buhari ada bai daɗe haka ba.
Kuma da jam yanzu ba tare da bata lokaci bane mu hada ku da wakilinmu na can Kano Mahmud Ibrahim Kwari domin ya jagorance ta muhawarar da ya shirya mana akan wannan lamari. Mahmud, dawa ka gayyato mana ne domin wannan muhawara.
A tare da ni domin tattauna wannan batu ina tare da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano kuma tsohon mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin majalisar dokoki, sai kuma Malam Musa Shu'aibu Ungogo daya daga ciki ko guda daga cikin makusantan mai martaba sarkin Kano tsoho Malam Muhammad Sanusi na biyu da suke kokarin kare muradin sa da kuma manufofin sarki a lokuta daban-daban kuma a kowane lokaci. Malamai muna muku barka da zuwa.
Assalamu
alaikum. Honorable Ibrahim Zakari Sarina, da kai zan fara. Ko zake mana shin fada menene musabbabin da yasa gwamnati ta dauki matakin da ta dauka na a ƙarshen ƙarshe dai ta sauke sarkin Kano ta mai gurbin sa da wani kuma kuna ganin hakan shine mafi a'ala din da abubuwan da suka dinga faruwa na kokarin aisu
ta'awuzu billahi min shaitanir rajim sallallahu ala nabiyyi kare gara dai ko da nake so nayi maka mamuci shine ba wai gwamnatin jihar Kano ce ta matsu cewa shi sarki sai ya bar wannan kujera ba. Idan ka duba ga mu yan shekara 50 da wani abu har yan shekara 60 da wani abu mun saba ba wani sarki da muka saba da shi sai mai girma ko mai martaba Alhaji Ado Bayero, kuma yanda yake tafi da abubuwansa da yanda yake sarautarsa da yanda yake tafi da mutane da yanda yake mu'amalolinsa sai ya zamana mutane gaba ɗaya sun saba cewa yanayinsa mutum ne mai shiru-shiru mai kawaici kuma dukkan wasu abubuwa da ito ba haka kawai zai katsalan nan izo ya tsoma baki akan abubuwan da ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba. To sai ya zo aka zo aka samu sarki da ɗabi'arsa da al'adunsa sun sha bamban da shi wancan sun sha bamban don alal hakika saboda bai dade tunda tun yana secondary ya tafi yana Lagos tsakanin Lagos Saudi Arabia Sudan da shauran gurare bai ma lakanci ko fahimci al'adu da ɗabi'u na shi malam Bahaushe musamman ba Kano ba. Don haka wannan shine dalilin da yasa zaka ga kowa da kowa duk wanda zai duba tsakaninsa da Allah zai ce ko wannan mutumin ko lalle kan abubuwan da yake sun saba da yanda suka ganin al'adu na sarauta yana yiwuwa.
Amma kuma ai cewa shi dama ya ce zai kawo sauye-sauye domin ita rayuwa tana tafiya ne da sauye-sauye me zai sa a ce kullum sai a yi tafiya a tsari da.
To magana ta gaskiya ko canji za ka kawo ya kamata ko ka bi mutane cikin hikima kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba daidai ba ne amma yanda ya fito da abubuwa ɗin da yanda yake maganin cewa idan mace an mare ta ita ma tamara kamar magana da yake yi wato akan su kansu maganan makaranta da waɗannan abubuwa ɗin dukkaninsu su mutane ba za su fahimta ba. Ni ban gama a rayuwata gaba ɗaya tunda na san shi ni ban taɓa ganin mutumin da suka yi cikakken shekara ma ba su ɓata ba da duk mutane dai waɗanda sun yarda da al'ada da ɗabi'a ta malam Bahaushe ba kan za ka ga gaba ɗaya wannan ba bai cancanci a ce wannan shine sarki na Kanawa ba.
Idan haka kenan kuka yi wato aka magwamnati ta sauke shi ko kuma ya amma kafin ka amsa malam Musa Yahaya Ngogo malam Musa Shu'aibu Ngogo kuna ta cewa sarkin kudan zamani ne gashi ɗaya daga cikin watakila dalilai da shi honorable Ibrahim Zakari Sarina ke faɗa shine cewa bai ma lakanci al'adu da ɗabi'un mutanen Kano ba ma tukunna ballantana shi kansu sha'anin sarautar watakila wannan ya taimaka wajen karambata da watakila hukumomi da ma wasu daga cikin al'umma.
Alhamdulillah wato kusan zan bashi ansa akan tambayar da ya faɗa cewa sun saba da sakin Kano Ado Bayero kusan Fulani shekarsa 200 da wajen shirin 200 daidai suna mulkin Kano kusan sakin Kano Ado Bayero ya ebi 53 kusan shi ne fi daɗewa. To amma a shekarun 53 dai babu wanda kai shi shiru babu wanda kai shi kin magana amma yayi gwamnatoci kala-kala gwamna ya tarar da gwamna akalla sun kai 10 duk shirinsa sai da suka yi rigima da 'yan siyasa da sojoji har dakatar da shi aka yi wata 6 kuma babu wanda kai shi shiga shi siyasa mu shaida ne domin akwai gwamna da aka yi a Kano Malam Ibrahim Shekarau Sarkin Kano Ado dauko shi ma ya nada shi sarautar da ba da shi kansa ya ce ba zai yi wannan sarautar yana sarki ba dan mutane da yawa sun nemi ai musu sardauna aka ki saboda tunawa da sardaunan Sokoto sa Ahmadu Bello yace ba zai yi wannan ba na farko shi ya nada shi sarki saboda haka an kashe shi kuma akan tafarkin tabbatar da arewa ta tsaya akan kafafuwanta saboda haka suka yi meeting ba zai ba sai da ya nada shekarun sardaunan Kano sannan ya zagaya kananan hukumomi 44 tallan shekarau da abin su malin shekarau da kungiyar sa ta daidaita saho wannan
anya tallan shekarau kuwa yake yi
gwamnati bane wannan
daidaita saho da akai akan gwamnatin malin shekarau ai kusan tallan malin shekarau ne
amma idan haka ne su abin da suke faɗa me ya hana kaman malam Muhammad Sanusi yayi tallata manufofin gwamnati irin wannan misali tsarin adini ta sahu da manufa ɗaya ne daga cikin manufofin gwamnatin Ibrahim Shekarau me ya hana misali ya bi sahu shi Muhammad Sanusi na biyu ya tallata manufofin gwamnatin da yake aiki da ita misali
wannan gwamnatin da ta zo ba da daidai ta sahu ta zo ba ta zo akan rail abun da ya hado su shine za a yi jirgin kasa a Kano
amma bayan jirgin kasa Malam Musa akwai manufofi da tsare-tsare na aikace-aikacen gwamnati me yasa bai dauki wasu daga cikin ya taimaka wa gwamnati ba kamar yadda shi mai martaba marigayi
da na gaya ma abun da ya hada su duk zamu sauka akan wannan abun da ya hada su shine gwamnatin jihar Kano za ta ciyo bashi na yin jirgin kasa zai fara daga Dawanau abun da ya kai zuwa Na'iba daga ƴan kaba abun da ya kai Canguza wannan kuɗi na malala gashin tanki a kuɗi masu yawan gaske malamin shi mai girma a tsohon sarki malamin lissabi ne ya samu gwamna a daki cewa wannan jirgi a nawa za a yi shi kuma jirgi ne abin bukata na ƙasa a birnin Kano in an yi nawa za a samu riba yara da suke makaranta a Kano su miliyan 4 ne malaman makaranta su 67,000 ne babu ingantattun malamai yaran nan a ƙasa suke yau malaman makarantar nan haka suke tsitsi bayan da za a yi abin da yace a saka kuɗin can a yaran can da suke su miliyan 4 'yan firamare ba sai ka dauki kuɗi kai gayyato 'yan China tsintsiyar shara ma da garin suke zuwa da ita economy ba zai iya circulation ba a tallafi ilimi kai
sama
ko ya ce su
yana mamba da Allah shi wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine yi wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce shi daya daga cikin dalilan kenan
fage shi kuma malamai to wannan ita ce shimfidar wannan mahalar da muka soma a yau kan cire tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi wacce kuma zamu ci gaba da ita Allah ya yarda daga mako mai zuwa muna godiya ga bakin namu Honorable Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abun Gogo tare da shi kansa wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwali a madadin su duka kanawun da Dr. Mustapha Sakwata ne a nan Washington DC mun ba ku lafiya
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri
sauraron shirye